da yake amsa tambayoyin manema labarai a nan Abuja. Shugaban hukumar kasashen yammacin Afrika ta ECOWAS, Jean-Claude Brown, ya koka cewar kimanin makamai miliyan 100 ke hannun fararen hula a kasashen da ke wannan yanki. Al'amarin da yace shike zama umul haba'isin tsagerenci, ta'addanci da sauran nau'ukan tashi-tashin hankula. Masanin tsaro Malam Kabiru Adamu yayi tsokaci.
Ba mun mamaki bane akwai cibiyar da Majalisar Ɗinkin Duniya take da shi nan wadda ta nuna cewa lalle yawan makamin da ke hannun wayanda ba jami'an tsaro bane a nahiyar Afrika da kuma ma bangaren wato Afrika ta yamma ya kusan yana cikin inda a duniya gaba daya inda yake da yawan wannan makamin.
A cewar tsohon Hafsa a hukumar leken asirin sojin Najeriya, Aliko Yar Rashid Harun, a ganinsa ai yawan makamin da ke hannun jama'a ya zarce wannan adadi.
Ba za a iya cewa ga ka'idar makamin da suke hannun mutane ba. Akwai wurare ta yanda ake kawo makamin nan kuma mutane suna samu ba tare da sanin gwamnati ba. Ana iya kawo shi ta ruwa, kuma ka duba akwai cross borders Najeriya da wasu kasashen Afrika da inda ake kawo wannan makamai din, kuma gwamnati ba ta da ido ko ina da data ce aida makamin da ake kawo ta wannan hanyar. Saboda haka wannan ka'idan da suka faɗa ma ya fi haka.
To shin ko yaya girman wannan matsala take ga Malam Kabiru Adamu?
Abu ne mai da hankali sosai. Duk wata matsala ta tsaro wanda ake da shi tana da alaka da wayannan makaman. Komai kasancewan dan ta'adda da gaggan barayi, idan ba su da makamai a hannun su, to illan da za su yi da zai yawa ba kama in suna da makaman. To kai kenan dole ne a dau maganan da muhimmanci. Yanayi irin yadda kusan iyakan suke a buɗe tintalo wanda suke shigowa da makaman, akwai report wadda wannan cibiya ta Amnesty International ta fitar da shi ba da jimawa ba, cewa 'yan siyasa masu kuɗi da kuma ƙungiyoyi na haɗin kai, wato abinda ake cewa militia irin na ƙabilanci da na addini, sun ce da suke ulmu a bayan shigowa da wannan makaman.
Manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a yammacin Afirka da ƙasashen yankin Sahel, Mohammed Ibn Chambers, ya ce abu ne mai kidmarwa halin tarzoma da yawancin ƙasashe irin su Mali, Burkina Faso, Niger da Najeriya ke ciki a halin yanzu. Inda ya ce ECOWAS da Majalisar Ɗinkin Duniya na aiki tare don yi wa tufkar hanci. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.